Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 14 ga watan Satumba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanan labarai.
To baba ana kyautata zaton cewa alƙaluman waɗanda suka mutu a sakamakon ambaliyar ruwan da aka yi a Libya ya zarta 6000 bayan wani ruwa da aka yi kamar da bakin ƙwarya wanda ya barna a Darna da sauran yankunan kasar. Shugaban Koriya ta Arewa ya yi alƙawarin baiwa Rasha goyon baya akan duk wani matakin da Putin zai ɗauka yayin da suka gana a jiya Laraba a shahararren tashar jiragen sararin samaniyar Rasha. Sannan an ƙara wa'adin zaman wakafin da aka yanke wa tsohon shugaban Pakistan Foreign Minister Imran Khan da zargin kwarmata wasu bayanan sirri tsakanin ƙasar da Amurka.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji abin da masana ke faɗi akan gayyatar da aka yi wa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zuwa taron koli na kungiyar G20.
Ni a gani na shugaban ƙasa na Najeriya ya yi abin da ya kamata. Ya ga shugabannin wasu ƙasashe kamar na su Amerika da sauransu inda suka tattauna abubuwan da suka dami Najeriya da yadda za a taimaki Najeriya.
Haka zalika a cikin shirin za a kuma cewa rundunar sojin Najeriya ta ce ta kawo ƙarshen dokar da kungiyar IPOP ta kafa a yankin kudancin ƙasar ta zama gida dole. Sa'annan kamar kowace safiyar Alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali na Alheri Grace Abdu. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Ambaliyar ruwa da aka fuskanta a Libya ta kashe sama da mutum 6000 sannan ana neman wasu 10,000 da ba a tabbatar da ko ruwa ne ya tafi da su cikin tekun Mediterania ko kuma suna karkashin baraguzan gidajen da suka ruguje ba hukumomi suka ce a ranar Laraba. A wani bangaren kuma kungiyar da ke bibiyar al'amuran mutane da suka rasa muhallinsu a duniya IMO ta ce ambaliyar ruwan da ta afka gabashin Libya ta yi sanadiyar rabu mutum sama da 30,000 da matsugunansu. Kungiyar Majalisar Dinkin Duniya ta ce akalla mutane 30,000 din da lamarin ya tilasta musu barin muhallansu. Ainihin mazauna birnin Darna ne da kuma wasu dubbai daga sauran yankunan da suka hada da Benghazi. Wani lamari da ya tsananta ambaliyar ruwan da ya biyo bayan wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya bayan kadawar guguwar Daniel shine fashewar wasu madatsan ruwa biyu dake saman Darna. Ba iya tabbatar da alƙaluman waɗanda suka mutu a zahiri ba a ƙasar da gwamnatoci biyu masu adawa da juna suke gasar iko da ƙasar tsawon shekaru 10. Wasu jami'ai sun ce ta yiwu alƙaluman waɗanda suka mutu ya ninka sau biyu. Dakarun Amurka sun koma yin ayyukansu, wato ayyukansu na yaƙi da 'yan ta'adda a jamhuriyar Nijar, inda suke tura jirage mara matuƙa da sauran jirage daga sansaninsu a ƙasar. Inji shugaban dakarun samar Amurka da na yankin Turai tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin bana, dakarun Amurka da aka tura ƙasar su 100,000 sun kasance a cikin sansanonin su na soji. A makon da ya gabata hukumomin Pentagon sun ce an kai wasu jami'ai soji da kayayyakin aiki daga sansanonin jiragen saman dake kusa da Niamey, babban birnin Niger, zuwa wani sansani dake Agadez. Ratar kilomita 290 ne tsakanin Niamey da Agadez. Cikin 'yan makonnin da suka gabata an yi nasarar ci gaba da wasu ayyukan leƙen asiri da ayyukan sa idan a sakamakon tattaunawar Amurka da sojojin juyin mulkin, a cewar Janar James Hacker, wani babban kwamandan sojin saman rundunar Turai da Amurka. Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ya shaidawa manema labarai cewa Amurka ta damu da yiwuwar kulla wata dangantakar tsaro tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa. Kirby ya ce Amurka tana nazarin mu'amala tsakanin Moscow da Pyongyang. Ya ce babu wata ƙasa a doron duniya, babu wani mahaluki da ya kamata ya taimaka wa Putin da kisan 'yan Ukraine da basu ji ba basu gani ba, kuma idan suka ci gaba da abin da ke kama da cinikin makamai tsakanin su za su bar mu da zabin daukar mataki akan hakan sannan za mu yi hukuncin da ya dace a ranar Laraba shugaban Russia Vladimir Putin ya gana da takwaran aikin sa na Korea ta Arewa Kim Jong-un a shahararren filin jiragen sararin samaniyar Russia duk da gargadin Amurka da Korea ta Arewa na cinikin makamai tsakanin kasashen biyu Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
To badalla a gaida Aisha Anjuma kadan za ta shigo da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan masana na cigaba da yin sharhi akan gayyatar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sami zuwa taron kolin kungiyar kasashe 20 mafiya karfin masana'antu ta duniya wato G20 kenan wanda tuni ya halarci taron kuma yayi kira ga ƙara kasashen Afirka a cikin kungiyar a wani bangare kuma shugaban Amurka Joe Biden yayi kira da a sanya Najeriya a cikin mambobin kungiyar ga dai wakiliyar mu Rukayya Basha daga Abuja da rahoto akan haka
Kungiyar mai dauke da rukunin mambobi 20 na kasashen da suka ci gaba da kuma kasashe masu tasowa da ake musu lakabi da G20 an kafa kungiyar ne da zumar shawo kan matsalolin tattalin arziki da mambobin kungiyar suka fuskanta a shekarun baya inda mambobin kungiyar da suka hada da kasar Amurka da kuma sauran kasashen nahiyar Turai Asia da kuma Afirka ta Kudu wanda ita kadai ce member a nahiyar Afirka mambobin na G20 sun gudanar da taron su na 18 bana a kasar India mai taken kasa ɗaya al'umma ɗaya da kuma ci gaba bai ɗaya a taron nata kungiyar ta gayyaci shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu wanda baya daga cikin membobin kungiyar ta G20 kuma ya samu ganawa da shugabannin kasashe da dama ciki har da shugaban Amurka Joe Biden bayan ganawar ta su fadar White House ta wallafa bayanin shugaba Biden inda aka ji yana jinjinawa shugaban na Najeriya bisa irin jajircewar sa wajen ganin dorewa demokradiyya a nahiyar Afirka shugaba Biden ya ce Najeriya jagora ce a bangaren demokradiyya a nahiyar shugaban na Amurka ya kara da cewa Najeriya ce kan gaba a fannin tattalin arziki a nahiyar kuma ya kira da a sanya ta cikin mambobin na G20 shin koyaya masana ke ganin gayyatar da aka yi wa Najeriya da kuma yunkurin sanya ta cikin jerin mambobin kungiyar G20 ambassador Dahiru Suleiman tsohon jagora ne na samar da zaman lafiya a kasar Sudan ya ce wannan gayyata da aka yi wa Najeriya ma an yi jinkiri
bi a gani na gayyatan da aka yi wa Najeriya ma an yi jinkiri da yawa da ya kamata tuntuni Najeriya ake gayyatan ta taron wannan kungiya da kasashen da suka ci gaba da waɗanda suke tasowa Tinubu ya yi maganganu wanda ni a gani na shugaban kasa na Najeriya yayi abinda ya kamata ya ga shugabannin wasu kasashe kamar na su America da sauransu inda suka tattauna abubuwan da suka dami Najeriya da yanda za a taimaki Najeriya
a kadar ta cewa Najeriya ta shiga cikin wannan kungiya ta G20 shiganta wannan kungiya zai taimaka wa Najeriya ce kadai ko kuma su ma waɗannan kasashe da suka gayyaci Najeriya su ma za su ci gajiyar dan Najeriya wannan kungiya ta G20
eh to irin wannan abun da abinda ka suke cewa shuke ka ba za ka je wajen taro irin wannan kai kawai ka je ne a biya maka bukata ba a su waɗannan ma suna da abubuwan da suke so a yi musu na biyan bukata don haka an tattauna da abubuwan da za a yi ni yadda na sani wato kasashen waje suna ƙarƙar da Najeriya saboda rashin gaskiya yadda ba in aka sa hannu a takarda ba za a zo a bi shi yadda ya kamata ba amma yanzu ni yadda na ga kamun lodayin Tinubu da gaskiyake ya
Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arziki ne a jami'ar tarayya da ke Kashiri ya ce Amurka ta yi la'akari da yanda karfin tattalin arzikin Najeriya yake a nahiyar da kuma sabbin tsare-tsaren da ta zo da shi a fannin nesa Amurka take son shiga ta cikin jerin mambobin na G20
shugaban kasar Amurka wanda bisa ga karfin tattalin arziki kusan kasar da ita ce mafi karfi a duniya suna la'akari da irin damar da Najeriya take da shi a wajen ta bunƙasa ta zamanto kuma za ta iya jagoranci daga kasashen Afirka gaba ɗaya lura da ita ce tafi karfi a Afirka. Kuma wani abu na kwanaki-kwanakin nan wanda ya zamanto Najeriya ta danyi ta goma shi a wajen kasashen yammacin duniya, wato tsare-tsaren da Najeriya take budawa na jari hujja akan tattalin arzikin ta a yanzu.
Yan magana daina cewa me kamar zuwa ka aika Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.
Kuma da la gaida Rukayya Basha. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ku ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Ministocin harkokin wajen kasashen G7 da tarayyar Turai sun yi tur da abin da suka kira zabuka marasa kan gado da aka gudanar a yankunan Ukraine da Russia ta mamaye, inda suka ce an yi haka ne domin a halastawa Moscow ikon yankunan da suka karbe da karfi ba bisa ka'ida ba. An gudanar da zabuka a Crimea da lardunan Ukraine da ke Donetsk, Luhansk, Zaporizhia da Kherson, inda jam'iyyar shugaba Vladimir Putin United Russia Party ta lashe akalla kaso 70 na zabukan da aka gudanar. Ya zuwa yanzu ba a kai ga bayyana cikakken sakamakon zabukan ba. A wata sanarwar da aka fitar a ranar Laraba, ministocin sun ce zabukan cin zarafi ne ga yancin kai da ikon mulkin Ukraine. A ƙarshe, wata kotu ta musamman a Pakistan ta ƙara wa'adin zaman wakafin da aka yanke wa tsohon Prime Minister Imran Khan da makonni biyu a ranar Laraba, wanda yake da alaka da wata ƙarar da aka shigar wacce ke zargin shi da kwarmatawa al'umma bayanan sirrin diplomasiyyar kasar da Amurka. Khan, wanda ya musanta aikata wani laifi wanda ake gudanar da shari'ar tasa a cikin sirri a gidan gyara hali na Atok a yammacin Islamabad, inda yake tsare tun ranar 5 ga watan Agusta, tun bayan da aka tuhume shi da laifukan cin hanci kana aka yanke mishi daurin shekaru 3. Wannan sabuwar shari'ar da na da alaka da batun wata takarda daga Washington, inda Khan ya ce yana da shaida cewar Amurka ta hada baki da sojojin Pakistan mai karfi wajen cire shi daga kan mulki a shekarar da ta gabata ta hanyar amfani da majalisar kasar.
A gaida Aisha da ta karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da lazumar mu sake komawa ga rahotannin mu. Baba Hassan rundunar sojan Najeriya Lieutenant General Tawrid Lagbaja ya bayyana a baya-bayan nan cewar rundunar sojan kasar ta dauki matakin kawo karshen dokar zaman gida dole da kunda haramtaccen kungiyar IPOB ta kafa a yankin kudu maso gabashin Najeriya a wani mataki na aikin haɗin gwiwa. Haka zalika al'ummar yankin na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan wannan batu. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya aiko mana da rahoto akan haka.
Babban hafsan rundunar sojan Najeriya a baya-bayan nan Lieutenant General Tarib Labaja ya sanar da cewa matakan da 'yan kungiyar nan ta IPOB ke dauka na ci gaba da haddasa rudani da tilasawa mutane zaman gida na dole. Rundunar sojan Najeriya dai ta ce wannan ya kawo karshe, kuma ta ce dakarunta sun kawar da batun na zaman gida na dole bisa amfani da wasu dabaru a yankin na kudu maso gabashin kasar. Haka kuma rundunar ta ce ta kara kaimi wajen yakar 'yan kungiyar ta IPOB tare da ENS a yankin na kudu maso gabashin kasar. Sojojin dai sun ce sun yi amfani da wasu dabaru ne domin kawo karshen tashin hankali a yankin na kudu maso gabashin kasar. 'Yan yankin na kabila ta Ibadi na ci gaba da bayyana irin halin da suka shiga sakamakon wannan bayani na rundunar sojan kasar. Ga ma abin da suke cewa.
As for me, sit at home is general. It's general, it's news all over the world that is happening.
Wannan yana cewa ne sunana Dan Abia, kuma ra'ayina shine game da dokan nan ta zaman gida na dole. Zan iya cewa ta zama ruwan dare wanda a baya aka sanar da dakatar da ita, kuma jama'a na cikin fargaba. To amma wasu na amfani da ranar Litinin kan cewar ba a fita domin bin umurnin kungiyar ta IPOB. Mutane dai ba sa fita kuma ba su gudanar da harkokinsu ne yau da kullum sakamakon gallabar 'yan bindigar ta IPOB. Muna cikin zulumi, to amma dai tunda mun ji sanarwa daga rundunar sojan kasar zamu samu maslaha ga dukkan alamu idan ka tuna a baya babu kasuwanci kuma babu sufuri babu tafiye-tafiye amma dai muna fatar samun sauki su ma dai sarakunan gargajiya a jihar Taimo na ci gaba da kuka halin da suka shiga musamman na batun tsaro da tattalin arziki a jihar wani basarakin gargajiya Eze Oho yace
there is still insecurity fear everywhere nobody moves out freely
yana cewa ne akwai matsalolin tsaro a jihar Imo kuma jama'a ba su iya tafiye-tafiye suna cikin daddar kuma babu wanda ya tsira kuma babu wanda zai iya tafiya musamman ranar Litinin a cikin kwanciyar hankali a fadin jihar Taimo musamman kauyuka muna son kowa da kowa ya iya tafiye-tafiye ba tare da tashin hankali ba haka kuma abinda ke haddasa rashin tsaro shine rashin aikin yi wanda matasa ke fuskanta muna kira ga hukumomi da su dauki matakan da suka dace domin kawo karshen tashi-tashin hankula a yankin na kabilar ta Ibo gwamnatin jihar Imo Sanata Hope Uzodinma kan batun na tsaron yace
I cannot now tell you that the system is believe
yana cewa ne ba zan iya cewa kai tsaye ba mun kawar da matsalolin tsaro a fadin jihar Taimo to amma na san cewar mutane suna tafiye-tafiye na cin kasuwanci musamman ma a ranar Litinin da Talata babu wani bambanci kuma dokan nan ta zaman gida na dole babu ta a jihar Imo da ma daukacin jihohi biyar na yankin kudu maso gabashin kasar muna daukar matakan da suka dace musamman a wasu wurare da babu tsaro muna amfani da jami'an tsaro na soji domin kawo karshen matsalolin tsaro Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria
ta gaida Lamido Abubakar Sokoto kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25-31 da wato a jamhuriyar Niger kuma za a saurare mu ne a VOA Hausa wato a tashar mu na VOA wato kan mita 102.5 zangon FM yanzu ku ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro tika sauka hoiwa
ke za a tura kudi a kai jihohi hannun gwamnati da ƴan siyasa ina tabbata muku mutane da yawa ba za su samu wani abin ciki ba idan dai ba za su yi tsakani da Allah ba to wallahi ba a zuwa ko ina
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dauka na rige radadin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan kasar cikin halin kakanuka ya babbaya da kura kasancewa galibin waɗanda aka shirin domin su suna ganin biliyoyin da gwamnatin tarayya ta bayar zai kare tsakanin su da na kusa da su batun da shirin domin iyali zai fara haska fitila kenan yau mun kuma gayyaci Hajiya Aya Talatu Levi Barka Hassan uwar gida uwa kuma yar fafatuka kare hakokin mata da iyali sai kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu ita ma uwar gida uwa da kuma mai sharhi kan lamura na fara da neman sanin yadda Hajiya Aya ke ganin wannan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka zuwa yanzu sai ta bayyana cewa
gaskiya magana gaskiya inda za a faɗa wannan abin da suka dauko ba bai yi ba kwata-kwata bai yi ba inda ma aka ce za a tura kuɗi a kai jihohi hannun gwamnati da ƴan siyasa ina tabbata muku mutane da yawa ba za su samu wani abin ciki ba in dai har gwamnati za ta yi adalci tana son wannan tallafi ya je ga hannun jama'a a fara da ma'aikatan gwamnati a biya da rage da salary account da ma'aikata sannan kuma a bi kamar irin microfinance bank su a ba su su bi su amfani da facility din su a je a bi entrepreneurs ƴan kasuwa kuma a yi amfani da su inda yawanci irin microfinance bank din nan suna da members da yawa akwai ƴan kasuwa da yawa da suka yi rijista da su kwatanci idan aka bi su aka haɗa wannan aka ba su da kuma association na ƴan kasuwa kuma a involve din su su kawo members din su da account din su da rate a tabbata an sanya account individual yanzu kuma abin da muke gani a social media kuma fizika jima da ido an kawo dan kofin shinkafa da dan kullun man gida wai an ce wannan shine falake tsakani da Allah mutum iyali masu ƴaƴa hudu da su kan tsayen ni kofin shinkafa ke ge musu me kullun bai ge musu gaskiya tsakani da Allah inda dai a shugaban kasa san da wannan bayanin gaskiya ai mai ɗan Najeriya adalci da mutane na cikin akuba da azaba sai ya dinga tun manan da kuma tun da hako ne biliyoyin kuɗi da aka jiddo maimakon a ba individual su kwace daga CCIS su cinye ai majalisar Najeriya adalci a can nisan da za a yi a raba kuɗin nan direct daga hannun gwamnati zuwa tallafin nan ina ga zai fi alfani yaron ba su wannan yadda muka ga an fara rabon saleti ko to kowa ma hiddare daga wannan saleti don wasu ma har ciwo ke ji garin neman koko shinkafa ai ko faleti da yi ba kuma yana aka rike kasashe da suka ci gaba da su cike yin al'amarin su mu yanzu an yi ka yanzu na sun raba nan da aka rike faleti kowa ya ga yi an da duk kuma a ga ana da tura ma da suka faruwa kasa ga shi ga Allah wannan abu da ne dauko cewa zai bada a jihohi a raba a kan yi da Allah ba wani tallafin da zai samu wannan faleti ya canza magance tun da wuri ni gaskiya tsakanin da Allah ya yi na wani zai yi tallafin mai ni dai bai yi ba kana zai yi tallafin man fetur da yi ba dai yanzu a zai yi tallafin man fetur amma sai a dauki wasu matakai wanda za a tabbatar shi kanshi man fetur din ya wadata a ƙasa muna da refineries a Najeriya tun lokacin zamanin shugaba Buhari ya alƙawarin cewa zai gyara bai gyara ba to abinda aka baro bayan shekara shekaru ana ta biya ba a zo a ce kawai farar ɗaya an janye shi abinda ya kamata da shi shugaba Bola Tinubu zai ma 'yan Najeriya adalci kamata ya tabbatar ko matakin man fetur ɗaya ce ya gyara in ya tabbatar ya gyara ta suna wannan aiki sannan sai a hankali ba ma farar ɗaya ba a ce wai kawai a tashi wata gari ake an zama sun mutum man fetur a'a da ma kasa da wannan man fetur sun aka dogara gare shi an janye man fetur sun kanya hanyoyin sufuri sun yi tsada abinci babu sun da ko abincin ma ɗauka shi daga wannan yanki zuwa na yanki dole sai ta motoci ta hanyar sufuri ake yin shi to an zo wanda a ta motar za ka shiga ma ka je daga wata unguwa zuwa ta unguwa kuɗi sun koma sun ninka kashi uku to inda tsakani ga Allah wannan janye mutum da abin da suka kai Najeriya kaɗai yake amfana da shi a ƙasar nan kamata ya kan ce an yi wannan man fetur duka da ra'ayina a samu ko matatar fetur ɗaya a gyara a Najeriya tunda akwai ta Kaduna akwai ta Port Harcourt akwai ta Wori sai ko kwara ɗaya daga cikin sai tabbatar cewa cikin wata biyu zuwa uku ya gyara ta ana sarrafa manna a Najeriya ana saida shi a farashin gwamnati to wannan sai a janye amma yanzu janye tallafin nan kawai da aka yi tsakani da Allah an jefa 'yan ƙasa cikin wahala tun ba ta daka ba talauci ma da ma ta muna ji da talauci zai da mamaye mutane gaba da baya akwai magidantar da iyali da kusan kashi 60 a Najeriya da ba su ma iya cin abinci sau uku a rana kuma duk dalilin akuba wannan janye tallafin man fetur ne ai ko janye tallafin man fetur bai mamu rana ba ko da shi kaɗai ne za a ban matalaka ya san ya ɗan ƙaru da wani abu a gwamnatin demokuraɗiyya da ake faɗi mamu tsakani ga Allah da an ƙaru amma janye shi nan ko an sanya ta na kawo Najeriya cikin akuba.
Idan kika lura kowace jiha duk da yake shugaban ƙasa ya ba da kuɗaɗen na dukkan jihohi bai ɗaya in kika lura kowace jiha ta yi tsarinta yadda za ta raba wannan tallafi. Na ji a wata jiha za a bi mazaɓa-mazaɓa, za a bi ma'aikatan gwamnati, za a bi ƙungiyoyi har akwai jihohin da na ji ma har da ƙungiyoyin 'yan jarida wai saboda kar su sa ido akan abin da ake ribawa. To ban san wannan ko zai zama toshiyan baki ne ko kuma zai zama kasansu ne suna tunda dai su ma suna unguwa kuma suna da ma'aikata to ban san ban fahimci dai ainihin abin da yasa ake so a yi haka ba. To amma bisa ganinki a matsayinki na uwar gida ma'aikaciya inda za a raba wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta bayar wani tsari ne kike gani idan da an bi zai amfani talakawa?
Gaskiya magana gaskiya wannan kuɗi da aka ba state government mu gaskiya ba shi ba inda ma ajiye ma ya gyara refinery da ya ce masallakan Najeriya yanzu da kuɗi an ba shi biliyan da ko yake an ce biliyan biyu ne ka fara ita da reci in jika lura da ake rabu wannan tariya tuku ko abincin wuri ɗaya ga mata ne ƴaƴa biyu da miji da zai isa ci yanzu na tara ai ga shi ana nuna sun fara raba kofin shinkafa ɗaya da kankunan man gyaɗa a leda tsakani ga Allah wannan ne zai matalaka wannan ni inda da yadda za a yi shugaban ƙasa a ji wannan magana ta ba wannan palliative da ya ce zai bada san bai yi matalakan Najeriya rana ba bai ma da wani amfani ga talaka ai ƴan siyasa muna tare da su don mun mutu tare da su in gaskiya ne ana son a ba talakan Najeriya da ma'aikata wannan palliative din ma'aikata 70% da ma'aikatan gwamnati suna kan IPCS akwai test system da ake yi a tura kuɗin da nan wurin magani sannan kuma masu aiki sai gwamnati su ma ana jin salari a biya ta salari channel din su magani sannan wa'anda ba su aikin gwamnati da ƴan kasuwa a bi ta ma finance bank a raba musu amma in dai aka ce ƴan siyasa Najeriya da mutum siyasa da wannan kuɗi to daga ƴaƴansu sai ƴan uwansu ko ma wasu ƴan siyasa ma sai in ka san wani babba a cikin ƴan siyasa shi ne za su ba ta gaskiya tsakani ga Allah ba za a yi adalci ba mu kwandon shugaban kasa ma yi duwan wannan palliative ya tada mu matakan man Najeriya wannan man pension din ya wadata sai da kai samu ta kira rayuwa amma yanzu a haka yadda ake tsakani ga Allah tun kan Najeriya na cikin akuban yunwa kuma inda yunwa take ba ta da amfani a duniya
to Hajiya Safiya a ganinki yanzu bisa ga waɗannan matakai da gwamnatin jihohi suka ɗauka na raba wannan kayan masarufi ina kike gani ya kamata yayi a gyara yaya ne gwamnatin da aka ba su wannan amana za su iya yin gyara bisa ga abin da kuke ji kuna gani a halin yanzu
to mu ba yadda muke gani za su yi gyara shine shi tsakani da Allah in sun san tsakani da Allah domin magana ita ce idan dai ba za su yi tsakani da Allah ba to wallahi ba a zuwa ko'ina
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya muna godiya ta musamman ga bakin namu Hajiya Ayata Latulebu Barka Hassan da kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu sai kuma Dadi Balewa daidai da ta sautin shirin a madadinsu duka alheri ki cewa ala tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya
kuma janna da wanda wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
to a takaicen ambaliyar ruwan da ake fuskanta a Libya ta kashe sama da mutum 6,000 sannan ana neman wasu 10,000 da ba a tabbatar da ko ruwa ne ya tafi da su cikin tekun Mediterranean ko kuma suna karkashin baraguzan gidajen da suka ruguje ba hukumomi suka ce a ranar Laraba a wani bangaren kuma kungiyar da ke bibiyar al'amuran mutane da suka rasa muhallansu a duniya IMO ta ce ambaliyar ruwan da ta afka gabashin Libya ta yi sanadiyar raba mutum sama da 30,000 da matsugunansu dakarun Amurka sun koma yin ayyukansu na yaki da ƴan ta'adda a jamhuriyar Niger inda suke tura jirage mara matuka da sauran jirage daga sansanoninsu a kasar inji shugaban dakarun saman Amurka da na yankin Turai tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin bana dakarun Amurka da aka tura kasar su 100,000 sun kasance a cikin sansanoninsu na soji kakakin majalisar tsaron Amurka John Kirby ya shaidawa manema labarai cewa Amurka ta damu da yiwuwar kulle wata dangantakar tsaro tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa Kirby ya ce Amurka tana nazarin mu'amala tsakanin Moscow da Pyongyang ya ce babu wata ƙasa a durin duniya babu wani mahaluki da ya kamata ya taimaka wa Putin da kisan yan Ukraine da ba su ji ba ba su gani ba
kamar sauraro da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda zai zo karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa ta'aziyya ga iyalan gidan Madugu Ango a Kumasi da na gidan marigayi Alhaji Bature Mai Nama
na rasuwan Hajiya Mami, wato Hajiya Mamin Talle, wanda za yi addu'ar ta na kwana uku da safiyar nan a birnin Kumasi. To Allah ya jikanta da sauran magabata baki daya. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta tsaya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ya bada umarni, da ba injiniyan mu na wannan safiyar Mr. Jimmy Cook. Baba Yakub Makeri ne nake muku fatan alkhairi. Wassalam.